إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منا قد يقع الله تبارك وتعالى دينونا منا كيوي ورشي كرا يوغاشي الله يسام ساكي جنون ونوة رمضان يوغيق ونوة مي البركة هجرة جبودة ريهودة أربعين دهدو wadda tayi daidai da 23 ga watan 3 shekara ta 2023 ta miladiya
na'am
wannan lokaci ne da zamu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imarsa muna addu'a kan Allah ya riskar da mu watan Ramadan gashi Allah ya amsa addu'ar mu ya riskar da mu wannan wata mai albarka
na'am
dole ne mu godiya ga Allah sannan kuma mu wa'azi mu wa'astu da waɗanda suke tare da mu bara yanzu yau ba sa tare da mu to haka mu ma fa wannan majalisi wata ran waɗansu ne za su zauna a cikin sa ba mu ba muna gani yanda duk shekara malamin mu Sheikh Muhammad Abdullah Zarban al-Ghamidi yakan so yayi tarayya da mu a cikin majalisin nan da turo da ƴan kalmomi yau gashi a wannan Ramadan din yazo ba za mu sake jin wannan sauti nasa ba muna roƙon Allah ya jaddada rahama a gare shi
amin
Allah ya haska kabarin sa
amin
ya riskar da shi da babban mukami a aljannatul firdaus
amin
to yayin da muke godiya ga Allah ga wannan ni'ima kuma muke yi makan mu wa'azi ga wato abinda saurin gushewar rayuwar nan to lokaci ne kuma da zamu ƙara tunatar da kanmu abinda duk shekara muka saba muna tunatar da kanmu na wato muhimmancin tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka ko yaushe muna maimaitawa muna faɗa a farko cewa wannan wata na Ramadan wata ne na alqur'ani domin haka Allah ya sifanta shi a cikin Al-Qur'ani yace shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an watan ramadan wanda aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa kuma yace inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da Al-Qur'ani a cikin dare wanda yake lailatul qadr dare wanda yake na iko kuma yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da shi a dare mai albarka duk wannan ishara ne ga alaƙar watan Ramadan da Al-Qur'ani dan haka wato darasin tafsiri a cikin sa da kuma yawan tilawarsa da yawan tadabburi a cikin ayoyin sa yake da muhimmanci kwarai da gaske kuma yake da munasaba dacewa da abinda Allah madaukakin sarki ya gwama tsakanin watan wannan wata na Ramadan da kuma Al-Qur'ani kowanne daga wannan alakar dai daga cikin abin da ya nuna ta bayan wannan aya ta Al-Qur'ani shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-siyam wal qur'an yashfa'an yawm al-qiyama da azumi da al-qur'ani suna yin ceto ranar al-qiyama amma azumi zai ce ya Allah na hana shi cin abinci wato na sa shi yunwa da rana ka bani ceton sa al-qur'ani kuma zai ce na hana shi bacci da daddare ka bani ceton sa saboda haka hada waɗannan wato muhimman abubuwa azumi na watan Ramadan tare da tilawa al-qur'ani da kuma kusantar al-qur'ani yana da abu ne wanda yake wazifa ce da ta dace da kuma ya wajaba mu gode ma Allah akan Allah ya mana wannan tawfiki wanda yawa da yawa kasashen musulmi ba su da wannan da yawa kasashen musulmi ba su da wannan al'ada ta wato jaddada alƙawari da al-qur'ani jaddada ahadi jaddada alaka da alqur'ani a cikin watan ramadan wanda wannan albarka ce ne yawa da Allah ya yi mana a wannan kasa da ya wajaba mu gode ma Allah sannan kuma mu addu'a ga magabatan mu da suka raya wannan sunna a wannan kasa ta mu tun daga su Shehu Usman Dan Fodio Allah ya kara rahama a gare su da kuma wanda suka biyo baya na malaman mu a wannan al'umma dukkan bangarori tare da sabanin fahimta da ake da ita da manhaji da ake da shi amma kusan dukkan bangarori na musulmi ahlus sunna waɗanda suke ba shi'a ba anan da ma'anar wanda ba shi'a ba wato sun dauki wannan manhaji na tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadan kuma wannan wato koyi ne da abinda aka da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gadar mana cewa dukkan watan Ramadan yana muraja'ar Al-Qur'ani tare da mala'ika Jibril yana bitar abinda aka saukar na Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan tare da mala'ika Jibril har a shekarar shekarar da zai bar duniya shekarar karshe ta sa a rayuwar Ramadan na karshe nasa sai da ya sauka biyu tare da mala'ika Jibril wanda ya dauki wannan a matsayin alama na kusantowar ajalinsa to wannan shine ya assasa wato alaƙar musulmi da alqur'ani yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan yake wato kusantar alqur'ani kusanta ta musamman a cikin wannan wata na ramadan kuma da haka magabata suka dauko abin a bayansa kuma inda aka ruwaito daga ɗaya daga cikin manyan tabi'ai قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه إمام أهل البصرة إذا قلت شيئا الماجران أنس بن مالك رضي الله عنه شواء إذن وطن رمضان يي قتادة ينا واتو كسكنتر القرآن دا تفسير سكوي إمام مالك شما هكا أكرويتو دا قريشي إذن وطن رمضان يزو سيدين مجلس حديث majalisin riwayar hadith da yake sai ya dena majalisin fatawa da yake sai ya dena sai ya fuskanci alqur'ani kawai saboda haka kun ga wannan ya nuna abinda magabata suke na fuskanta na wato jaddada sabunta alqawari da ahadi tare da alqur'ani a cikin wannan wata na ramadan akwai wanda kuma wannan ya hada wato wanda suke yi a daidaikun su kamar yanda da yawan su sun kasance wato wurdin su na alqur'ani yana zamantowa in watan ramadan yayi zai zamanto daban wurdin da suke na alqur'ani daban ne kamar yadda aka na sha gaya mana kissoshin magabata daga ciki wanda zan iya tunawa wanda a majalisai na da duk na an faffade su amma wanda zan iya tunawa in gaya mana shine al'adar da aka ruwaito daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan أمير المؤمنين في الحديث ديدك تكيم من يمع لما حديثي ما لم إمام أحمد بن حنبل كما الماجرين إمام مالك ابن أنس رحمة الله على الجميع يا كثن شيء إذا موت الرمضان يي كل سياسوك القرآن يسو ديو ينا سو كرانا ينا سو كدري أتكم موت الرمضان to waɗannan mutane da suka yi waɗannan in ana faɗa zaka ji din kamar yadda muka ce in to wannan in din ma'ana biyu ce ko dai cewa a wato ta ijabi abin mamaki ko kuma ta cewa tabijan wato wane mutum to haka din ne saboda su a gaskiya Allah ya sanya albarka a lokacin su Allah ya sanya albarka a lokacin su a cikin sheka a cikin lokacin su sai kaga abinda za su yi lokaci dan gankani sai ga sun yi abu mai yawa to ba wani abu bane illa gaskiyar fuskantar su ga Allah da kuma gaskiyar da kuma kokarin su da gaske suke yi wajen fuskantar Allah din amma mu yanzu saboda wato raunin mu da kuma rashin gaskiyar nufin mu wajen fuskantar Allah din shi yasa ba mu da irin wannan himmar wanda a wajibin mu shine mu rinka hangen irin waɗannan bayin Allah da suka yi wannan abin dan na farko mu san cewar lalle muna buƙatar mu zage dantse sannan kuma mu san cewa da sauran mu dan kada mu rinka ruduwa da kanmu muna ujubu muna mamaki da kanmu ga waɗanda suka bauta ma Allah da irin wannan bauta muka ina muka kai wannan wannan ya dan sa mana nau'i na tawazu na kaskantar da kai mu raina kawo kanmu domin ko mu dada ƙara zabura domin mu kwatanta da su domin a kamar yanda mawaki yake cewa fatashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falah wato ku yi kama da su koda ba ku zamanto tamkar su ba domin shi kama da waɗanda suke masu kammala wannan rabauta ne wato kai kama da waɗanda suke sun samu al'umma ta yi musu shaida da cewa waɗannan bayin Allah ne na gargari to kai kama da su kai koyi da su koda baka kai irin nasu ba to wannan rabo ne to wannan ya nuna mana wato al'adar magabata as-salaf da ake ta faɗa as-salaf as-salafus salih ko salafun as-salih wato magabata nagari waɗanda suka gabace mu wato su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da kuma walladina taba'uhum bi ihsan da wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo to ga abinda suka kasance akai dan haka mu jaddada ahadinmu da alqur'ani to ɗaya daga cikin jaddada ahadinmu da alqur'ani shine tsayar da irin waɗannan majalisai na tafsir da kuma saukewar alqur'ani da ake a cikin sallar tarawih wanda ya samo al'ada tun a magabata Imam Ahmad ibn Hanbal wanda shi ba tabi'i bane bal yana daga cikin wato ba ma cikin tabaul atba' bane tunda malaman sa su ne atba'ul wato tabaul atba' wato karni na biyar kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace a zamanin su an kasance akwai waɗanda ake ajiyewa suna kiyaye wato ayoyi da masu limaman sallar tarawih suka manta ba su karanta ba suka tsallake kuma ba a gyara musu ba suna rubuta waɗannan ayoyi yanda in aka samu waɗansu darare sai a gaya musu sai su sake karanta su dan ya zamanto cewa an wajen hatimar ta alqur'ani an cike alqur'anin kaf dan saboda samun albarkar yin hatimar alqur'ani a cikin sallah to wannan yana daga cikin shi ma jaddada ahadi wato da kusantar da sabunta alaka da alqur'ani a cikin watan ramadan mutun ya saurare shi a cikin sallar tarawih a cikin sallah wato kuma sallan nan sallar dare wanda Allah ta'ala ya sifanta lokacin da cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila sa'o in dare sune suka fi tsananin wato daidaito tsakanin zuciya da harshe kuma sune suka fi tsayar da zance wato tasirin karatu yafi tsanani yafi karfi a cikin sa'o in dare to hikimar Allah jalla wa ala aka shar'anta mana yin wannan sallah da daddare to daga cikin abin da zai sabunta mana alakar mu da alqur'ani sauraron karatun alqur'ani din a cikin sallar tarawih wanda ɗaya daga cikin ayyukan ibada ne da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya koya mana wannan wato a karanta ma mutum alqur'ani ya saurara kamar yadda yazo a hadisin Abdullah ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya karanta masa wani abu na alqur'ani sai yace ya rasulullah aqra alayka wa alayka unzal in karanta maka alqur'ani bayan kai aka saukar mu da alqur'ani yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina so in ji alqur'ani daga wani na ya karanta masa tun daga farkon suratul nisa har sai da yazo wato har sai da yazo kusan rubu'i cikin tsakiyar rubu'i na hudu inda yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa hasbuk wato dakata haka sai ya daga kansa sai ya ga iya idanunsa suna kwarara da hawaye to wannan ya nuna mana cewa shi kansa ka saurari karatun alqur'ani ibada ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana so shi ma ya ji karatun alqur'ani daga wannansa to kun ga duk wannan yana daga cikin jaddada ahadi da alqur'ani saboda haka bil khulasa fuskoki uku muke da su na fuska ta farko wato a mutun ya zamanto yana da wurdin sa na karatun alqur'ani kadde alal aqalla watan ramadan kar ya wuce mutum bai yi saukar alqur'ani ba daidai gurgudu abinda ya sauka kuma ko yaushe mutum ya kara to Allah madaukakin sarki falallar sa bata da iyaka fuska ta biyu sauraron karatun alqur'ani a cikin sallar tarawih da sallar tahajjud ita ma wannan ibada ce wanda take sabunta alaka take kulla dankon wato alakar bawa da alqur'ani sannan kuma na uku halartar majalis inda ake yin tafsirin alqur'ani domin sanin ma'anarsa da kuma bude ma mutum kofofin yin tafakkuri yin zurfin tunani da kuma yin izina da kokarin halar wato zakulo darussa a cikin ayoyin alqur'ani wanda wannan shine yake ƙara imani انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا wato mu'minai sune wanda an ambaci Allah zukatansu suke cike da tsoro suke raurawa kuma idan aka karanta musu ayoyinsa sai ayoyin su ƙara musu imani ko qira'ar ko tilawar sai ta ƙara musu imani to wannan shine fa'idar da zai sanya mu fahimci cewar hakika watan ramadan makaranta ce da ake tsarkake mu ake mana horo ake mana tarbiyyar da za ta sa idan mun fito daga cikin watan ramadan za mu fito muna masu ƙarin imani muna masu imanin mu ya zamanto yafi yadda muka shiga farkon wata to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkance mu da waɗannan kwanaki da waɗannan majalisi waɗanda muke yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu zamanto cikin masu gode ma ni'imarsa da ya rayar da mu har muka sake ganin wannan watan ramadan kuma Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu kuma muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya sa muka zo muka yi wannan watan ramadan bayan an gama zabe wanda aka ya sanya al'umma a cikin halin dardar ba a san halin da zai kasance ba yau da ba dan rahamar Allah ba da falalarsa da ya amintar da mu da yanzu yanda zaben nan ya zamanto gab da lokacin ramadan inda Allah bai amintar da mu ba da yanzu ana zaune cikin tashin hankali da yuwa ma irin wannan majalisi ba zai yi ba amma cikin rahamar Allah da falalarsa Allah madaukakin sarki ya kame hannun mabarnata Allah ya saukar da rahama a kanmu ya sanya masu mugun nufi ba su samu ikon zartar da mugun nufinsu ba kuma ya sanya sanyin zuciya a cikin zukatan kowa sawa'un wanda suka yi nasara ko wanda ba su samu nasara ba kan wato kada su tada zaune tsaye zaman lafiya shine yafi komai to wannan ni'ima ce babba daga Allah tabaraka wa ta'ala da ya wajaba mu gode ma Allah jalla wa ala sannan mu yi kyakkyawan addu'a ga jagororin wannan al'umma tun daga kan shugaban kasa da ya tsaya kan a tsaya ayi zabe bisa adalci da kuma gwamnoni da kuma jami'an tsaro da kuma shugabannin jam'iyyun siyasa su kansu akan yadda suka hakurkurtar da kansu dukkan su mu ne musu addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya rahama a cikin ya karfafa rahama a cikin zuciyarsu Allah ya game mu da su gabaki daya a cikin rahamarsa kuma Allah ya ba mu albarkar wannan wata Allah ya ba mu dacewa da kyawawan ayyuka ya sanya mu waɗanda cikin waɗanda yake suke yin azumin sa da tsayuwar daren sa da za su samu gafara abin da ya gabata na zanuban sa na zanuban su gabaki daya innahu sami'un qaribun mujibud da'awat to bara mun tsaya a ƙarshen mun gama suratul ankabut saboda haka yau insha Allah za mu tashi suratul rum ita ce inda za mu tashi tafsirin wannan shekara wannan shine majlisin mu na farko a wannan sura mai albarka bismillah arrahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min بعد غلبهم سيغلبون في بدع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
نعم سورة الروم وانا سورة هكا سونان تيكي سورة الروم تن أزامن النبي صلى الله عليه وسلم هكا أكا أنبشيتا kuma tana daga cikin surorin da ba a yi sabani ba wajen sunanta ba wata da wani suna in ba wannan suna ba hadisin hadith din da Imam Ahmad ya ruwaito cewa an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba sai ya karanta ar-rum a cikin ta to kaga sai sahabin yace sai ya karanta suratul rum a cikin sallar asuba shi annab sallallahu alaihi wasallam sai bayan an yi sallah sai yace an sanya ni wahami a cikin karatu yace to daga cikin ku fa inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna alwudu akwai waɗansu da suke sallah tare da mu ba sa kyautata yin alwala faman shahida as-salata ma'ana falyuhsinil wudu wanda duk yayin sallah tare da mu ya kyautata alwala wanda yake nuna cewa wato rashin kyautata alwala daga wajen mamu takan yi tasiri akan wato akan qira'al liman to wannan ash-shahid anan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya karanta ar-rum a ciki kun ga an ambace ta da wannan suna ar-rum kamar yanda muka sani su daula ce mutane ne waɗanda suka kasance da daular su a yammacin duniya tun daga Sham har zuwa ƙasar Rum su kuma yawanci wato turawa ne jajaye ne shi yasa ma Laraba suka ce musu Banul Asfar saboda su ba su da irin duhun nan ba su da irin duhun nan na Larabawa baki-baki mai dan duhu-duhu su haka za ka gan su a jajaye jajir shi yasa ake ce musu Banul Asfar asalinsu mutanen Yunani ne Girkawa suka haɗu suka cakudu da kuma waɗansu mutane na wato a gabar kogin Mediterranean da inda yanzu ƙasar Turkiya take inda ake ce ma Anatolia suka harhaɗu suka zamanto daular Rum wadda take su kashi biyu akwai ta yamma wadda take da headquarter ta a birnin Rum inda fa wato inda da a lokacin nan a can fafa Roma yake kafin ya koma Vatican da kuma bangare na gabas wadda ake ce mata Byzantine wadda ita kuma headquarter ta ita ce Constantinople garin da wato daya daga cikin sarakunan daular Rome Constantine ya gina shi ya sa masa suna da sunansa Constantinople wanda ita ce musulmi suka ci ta a shekara ta 1443 karkashin Muhammad al-Fatih Turkawa daular Attract suka ci ta da yaki suka mayar da ita garin Istanbul shine garin Istanbul ne ai da nan ne headquarter daular Rome ta gabas to daular Rome ta gabas suna da ta kai har cikin Syria har gabar kasashen Hijaz zuwa wajen da ake ce ma Adriat da Busra a kasar a cikin Jordan ne to sarkin su shine Herakl wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa takarda ya kira shi zuwa ga musulunci ilahi raqal azimir rum wato shugaban rumawa to wata kila zami shak zami mamakin ya aka yi har suka samu wannan kima aka ambaci sunan su a cikin alqur'ani aka ambaci har aka ambaci sura da sunan su to wannan ba wani abu bane illa ishara ga cewa su kansu kafirai wajen alakar musulmi da su ba alaka ce ta bai daya ba akwai wanda kafircin su yafi sauki bisa kafircin wadansu kuma saboda sarkin su yayin da aka kai masa wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya girmama wanda suka kawo wasiƙar ya karanta ta har ma yayi niyyar shiga addinin musulunci sabanin farisawa wanda su da aka kai musu wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin su Kisra sai ya yayyaga ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yayyaga mulkin sa kamar yanda ya yayyaga ta shi yasa tunda daular su ta fadi bata sake tashi ba daular Farisa ba daular Sasaniya bata sake tashi ba tunda ta fadi to albarkar karrama wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi kun ga yanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye musu daraja saboda haka yanzu waɗannan jikokin su ne yanzu kamar kasar irin su Faransa da Denmark da sauransu da suke cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da sannu su ma za su zamanto kamar daular Farisa waɗanda kuma suka kiyaye daɗaɗɗen alƙamari na darajta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin tozarta sha'aninsa da rashin wulaƙanci gare shi da zaginsa to su kuma Allah zai kiyaye musu karamarsu kamar yadda Allah ya kiyaye musu karamarsu har Allah ya kiyaye ambatonsu ake ambaton sura a cikin alqur'ani da su aka ambaci sura ta alqur'ani da sunansu to wannan sura bittifaqin malamai sura ce da aka saukar da ita a Makka kuma a tartibinta ana cewa an saukar da ita bayan suratul inshiqaq wanda wannan yana daga cikin ijtihadin malaman tafsiri da suke yi a malaman asbabun nuzul amma babu nassi akan lokacin da aka saukar da ita sai dai kusan dukkan malamai sun yi ittifaqi cewa a Makka aka saukar da sura mawdu'in wannan sura shine wato tabbatar da mu'jizar alqur'ani tabbatar da mu'jiza ta alqur'ani da cewa alqur'ani wato zancen Allah ne jalla wa ala da kuma tabbatar da hikimar halitta da kuma nuna a matsayin a wato a matsayin nasara cewa daga Allah kadai take kuma tana zuwa ne da abinda Allah madaukakin sarki dama can yana cikin kaddararsa da kuma cewa asbab ba su ne za su kawo nasara ba da kuma bayyana dalilan kadaituwar Allah jalla wa ala da kuma gaskiyar tashin alkiyama da sifanta tashin alkiyama da sifofi daban-daban don a kusantar da ita a cikin zukata a san yadda tashin alkiyama take tunda a wannan surar aka ambaci tashin alkiyama da sifofi har guda uku wa yawma taqumu as-sa'atu yublisu al-mujrimun wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqu wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimu wa yawma taqumu as-sa'atu
ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أتنكرشن سورة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث كنقولي أكو أكسفن تاتا saboda haka ɗaya daga cikin manyan mawdu'an wannan surar shine tabbatar da imani da tashin alkiyama saboda haka ta kunshi shikashikan imani manya guda uku bayan tauhidin Allah shine na farko da kuma dalilai akan tauhidin sa sai kuma tabbatar da imani da alqur'ani da kan cewar shi gagar koyo ne da kuma cewa babu kamar sa da kuma tabbatar da tashin alkiyama sannan sanya abubuwan da kuma surar ta kunsa na wa'azi da na wato wa'azi da ake yi ma mu'minai wanda yake zai rayar da zukatansu wanda zai sanya su wato sinisanci wato saban Allah cewar saban Allah da abinda mutane suke aikatawa shine dalilin gurbatar duniya bayyanar fasadi a bayan kasa saboda abin da mutane suke aikatawa ne wannan sune wato bisa umumi sune mawdu'an wannan sura mai albarka to sai mu shiga tafsirin Allah ta'ala yace alif lam mim wannan Allah ne kadai ya san ma'anar waɗannan harufa amma suna daga cikin harufan da suna daga cikin isharori da suke zuwa na alqur'ani na nuna cewa alqur'ani wato mu'jiza ce wato wanda ba wanda zai iya kawo shi domin waɗannan harufa ne wanda daga su ne ake harhadawa ake tayar da zance na larabci to amma gashi ba wanda yake da iko ya hada irin waɗannan harufa ya tayar da zance na larabci wanda zai kasance tamkar alqur'ani wanda zai koyi alqur'ani yace shi ma ya zo da nasa saboda haka wannan ya kasance yana daga cikin abin da yake nuna ijazin alqur'ani sannan Allah ya ce ghulibatir rum an yi galaba akan rum wato an yi galaba akan rumawa wato an ci su da yaki wannan wato abu ne wanda yake sananne amma Allah ya fada yace an ci nasara akan su maqsudin ba shine a fada ba tunda wannan sananne ne cewa an ci nasara akan su dan haka nanatawa ba shine muhimmi ba to yaya za a yi alqur'ani yazo ya faɗa abinda kowa ya sani a wannan shimfiɗa ce na abinda zai zo baya na kan cewar cewa wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu to za su ci galaba bayan galabar da aka ci akan su shine maqsudin wannan wato an ci nasara akan rum an yi galaba akan su wannan haka yake to amma ba shine karshen zancen ba to kuma kun ga a cikin wannan sai Allah madaukakin sarki ya nade ambatan suwaye suka yi galabar akan su ai wanda suka yi galaba akan su farisawa ne in aka ambace wanda suka yi galabar za a ambaci farisa a cikin alqur'ani farisawa ba su cancanci a ambace su a cikin alqur'ani saboda bautar mushrikai ne masu bautar wuta su kan rum ahlul kitab ne suna bin addinin nasara addinin annabi isa suke bi Constantine asalin su mushrikai ne rumawa akan addinin grekawa amma Constantine shine ya mayar da su zuwa addinin kirista suka rike addinin kirista abun mamaki wanda ya rubuta tarihin daular su baturen ingila Edward Gibbons the collapse and fall of the Roman Empire wanda ya faduwar daular Rome shi abin da yake masa ciwo ta yaya aka mayar da Rome daular kirista kamata ya kyale ta a cikin daular ta tabautar gunki shi yana alfahari da mushrikancin daular ro wai alfahari yake da wannan to amma wato a shekara ta 300 bayan annabi isa alaihi salatu wassalam a lokacin nan Constantine ya shiga addinin kirista ya mayar da daular ta zamanto daular nasraniya to saboda su ahlul kitab ne shi yasa sai suka samu albarkar a ambace su tunda su suna riƙe da littafin Allah kuma sun fi kusa da muminai saboda muminai suna murna akan cewar Rum nasu ne yayin da ake galaba a kansu sun yi bakin ciki shi yasa sai aka yi isharar ga wannan bakin cikin nasu aka ce an yi galaba akan Rum wato abin da ya tayin muku da hankali su kuma mushrikai suna murna akan cewa ga su waɗanda suke bautar gumaka kamar mu sun yi nasara akan waɗanda suke cewa suna riƙe da littafin Allah to saboda haka sai suke farin ciki to Allah madaukakin sarki sai ya ambaci abinda zai zo baya na wato at-tanabbu'i ba da labarin gaibu domin tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma faranta rai ga mu'minai cewa kada ku yi bakin ciki da sannu yadda aka yi nasara akan su kuma za su zo su yi galaba fi adnal ard an yi galaba akan Romawa a mafi kusancin ƙasa wato da ƙasar su mafi kusancin ƙasa ba a faɗi daga me take ba kusancin daga me saboda za iya zuwa mafi kusancin ƙasashe da ƙasar Larabawa ko mafi kusancin ƙasashe da ƙasar ita Rum wato da ƙasar wato Rum mafi kusancin ƙasa da ƙasar Rum inda aka yi galaba a kansu ishara ne ga Aljazira mantikar Aljazira ita ce mantikar da ke tsakanin Iraq da Sham wanda kudancin Turkiya yake a nan wajen waɗansu sun ce an yi wannan yaƙin ne a Antakya to sai ya zamanto a cikin ita Antakya Aljazira take waɗansu kuma suka ce a wannan yaƙin an yi shi ne a Adri'at tsakanin Adri'at da Busra wanda a cikin Jordan take to nan Adri'at da Busra shine mafi kusancin ƙasashen Rum da ƙasashen Larabawa da ƙasar Hijaz to kun ga fi adnal ard mafi kusancin ƙasashe wato da ku ƙasashen Larabawa sai ya zamanto a Urdun wato isha inda ake wannan yaƙin wannan yaƙin sananne ne a tarihi wato sun dade daular Rum da daular Farisa suna yaƙi da junansu domin a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ta kasu kashi biyu tsakanin waɗannan manya-manyan dauloli guda biyu daular Farisa a gabas wadda ita ce ake ce mata da ta fara ta Farisa ta koma ta daular Sasaniya da kuma daular Rum a yamma ana ce mata Rum ana ce mata Byzantiniya har wato a karo na ƙarshe wanda shine yazo da daidai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙokin ya zamanto tsakanin ita daular Byzantine da daular Farisa Sasaniya amma daular Rum ta yamma tunda ita daular Rum din kamar yadda nace muku ta kasu kashi biyu akwai ta yamma mai headquarter a birnin Rum na Italiya akwai kuma ta gabas mai headquarter ta a Constantinople ita ce ta gabas to ita ce daular Byzantine ita ce su ne suka yi yaki tare da Farisa to ita daular Rum sarkin su shine Kaisar wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Kaisar Herakl Kaisar wato lakabin sa ne Caesar shine lakabin sarkin Rum kamar yanda Fir'auna yake lakabin sarkin a Misra kamar yanda Kisra yake lakabin sarkin Farisa to su daular Farisa sarkin su Kisra ne to suna yawan wannan yaki akan yadda za su ci kasar Sham to sai suka yi galaba sai su Farisa suka yi galaba akan Rum shine Allah ya ambata ya ce an ci galaba an yi galaba akan Rumawa fi adnal ard a mafi kusancin ƙasa ba a faɗi ƙasar ba saboda abu ne wanda yake sananne gare su tunda labari ya zo musu to sai Allah ta'ala ya ce wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun to su kuma Rum bayan galabar da aka yi a kansu sayaghlibun za su yi galaba wato za su yi galaba akan Farisa fi bid'i sinin a cikin yan tsirarun shekaru a cikin yan tsirarun shekaru ko kun ga yana daga cikin wannan yana daga cikin ba da labarin gaibu Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa su Rumawa da aka yi galaba a kansu za su yi galaba yayin da za su yi galaba din nan yaushe ne fi bid'i sinin a cikin yan tsirarun shekaru albid'u a larabci shine daga shekara uku zuwa shekara tara wato ba za su wuce shekara tara ba za su yi galaba akan Farisa sai Allah ta'ala ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'd dukkan al'amari na Allah ne shi kadai min qablu a gaban a da can al'amarin nasa ne wa min ba'ad da kuma anan gaba ma al'amari na Allah ne gabaki daya wato al'amarin nasara na Allah ne wato dukkan wani abu da yake faruwa daga Allah ta'ala yake iyawar mutum da sabubba da dabarunsa ba su ne suke tasiri ba ba asbab ne suke tasiri ba Allah madaukakin al'amarin na Allah ne to Allah madaukakin sarki yana nanata wannan dan ya ladabtar da mu cewa dukkan abu idan ya faru kada mu rinka duba asbab mu rinka duba qada'u mu rinka duba al'amarin Allah cewa Allah ne yake to dan ishara ga cewa ita nasarar Farisa akan Rum wato wannan abu ne wanda yake daga wajen Allah domin al'amarin nasa ne kafin Farisa su galaba akan Rum da bayan ma sun yi galaba akan su al'amarin duk na Allah ne to Allah ta'ala yace wa yawma idhin a wannan rana ranar da Rumawa za su galaba akan Farisa yafrahul mu'minuna bi nasrillah mu'minai za su farin ciki da nasarar Allah wato za su farin ciki da nasarar da Allah ya ba mu Rum akan Farisa ita ce nasrullah idan za su farin ciki da nasarar Allah saboda abinda ke cikin sa na gaskiyar alqur'ani cewa ai Allah ya faɗa lillahi ya faɗa fi bid'i wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin to randa Rum za su galaba akan Farisa mu'minai za su farin ciki farin cikin su saboda na farko daular ahlul kitab sun yi nasara akan daular mushrikai saboda haka dariyar da aka yi musu yanzu su ne kuma za su yi dariya domin wanda aka ci nasara a kansa sannan aka zo aka juya hali aka bashi nasara wato farin cikinsa ya fi wanda shi kawai nasara ce ta zo masa daga farko wanda da ya faɗi sannan kuma aka zo aka juya wanda ya faɗar da shi ya zamanto shi ne a ƙasa shi kuma yanzu shi ne a sama wannan ya fi daɗi shi yasa Hausa suke cewa ramuwar gayya ta fi gayya ciwo to kaga wannan shi ne abinda Allah ya nuna mana kenan wa yawma idin yafrahu almu'minuna bi nasrillah da lokacin da zaka tabbatar da nasara Allah ya baka to wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da mu'mini za su yi farin ciki na biyu dalilin da mu'mini za su yi farin ciki cewa abinda Allah ya faɗa ya tabbata gaskiya saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ana bashi labarin gaibu daga Allah kuma alqur'ani gaskiya ne gashi Allah ya faɗa kuma ya tabbata mu'minai za su yi farin ciki wato da nasara Allah a fuska ta uku shine abinda riwayoyi suka nuna kan cewa a ranar da za a yi wannan nasarar to ranar nan ranar sulhun Hudaybiya ne a ranar sulhun Hudaybiya wanda Allah ta'ala ya ce inna fatahna laka fathan mubina cewa kamar yanda Allah ya bada nasara akan Rum to gashi Allah ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara a sulhun Hudaybiya tunda kun san sulhun Hudaybiya duk da ba a yi yaki ba amma Allah ya kira shi al-fathul mubin nasara ce domin wata riwayar ta malamai wata riwaya ta tarihi ba a ayyana yaushe ne Rum suka yi galaba ba waɗansu suka ce a ranar yakin Badr ne waɗansu suka ce a shekara ɗaya kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ce a shekarar sulhun Hudaybiya shekara shida bayan hijira wato shekara biyar kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kusan ya dace da abinda tarihin yaƙoƙin da aka yi tsakanin Farisa da Rum suka nuna akan cewar yaƙi na ƙarshe da Hiraqliyayi da Farisa shine yaƙin Nenawa wanda abinda kawai ya tsare shi da kaiwa headquarters su shine abin nan ruwa da ya taso a kogin Nahrawan ya hana shi ƙetarewa da sai ya danganta har ya zuwa ga headquarters Farisa shi Hiraql to a lokacin ne ya samu nasara a shekara ta 627 bayan haihuwar annabi bayan kalendar Kirista shekara 627 shekara wato biyar kenan kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a lissafin kalenda rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 632 ne to kaga wannan ya dace da lokacin sulhun Hudaybiya. Sulhun Hudaybiya a shekara ta 6 ne bayan hijira, a shekara ta kaga shekara 5 ta 5 din da ta biyo baya shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, tunda ya rasu a shekara ta 11 bayan hijira, ya cika shekara 10 an shiga ta 11. To saboda haka wannan yana karfafa cewar Rum sun yi galaba akan Farisa a shekarar da aka yi sulhun Hudaybiya. Kuma a shekarar nan ne shi Hiraql ya bar headquarters sa daga Hims dan yayi bakance, kamar yadda tarihi ya nuna cewa in ya ci nasara akan Farisa zai tafi a kafa tun daga Faris, tun daga Hims har zuwa Baitul Maqdis. Kuma da yaje Baitul Maqdis, anan wasiƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo masa, anan yace a kira masa Larabawan Quraysh, aka kira masa Abu Sufyan. Anan cikin tambayoyin da yayi ya tambaye shi shin yana ha'inci in kun yi alƙawari da shi, yace a baya ha'inci, yace amma muna cikin yarjejeniya da shi a yanzu, ba mu sani ba ko zai yi ko ba zai ba. Yace wannan shine kawai ya dan bashi dama ya dan cusa wata magana. To kaga ya nuna cewar Hiraql haduwarsa da Abu Sufyan bayan sulhun Hudaybiya ne, tunda Abu Sufyan yace yanzu muna cikin muddar sulhu. Saboda haka wannan yake karfafa cewa galabar da Rum suka ci akan Faris wanda Al-Qur'ani ya faɗa shine wanda aka yi a Amul Hudaybiya, wanda kuma tarihi yake nuna a shekara ta 627 ne. To wannan shine fuska ta uku ta farin cikin muminai da zasu yi, cewa a ran da Rum za su yi nasara akan Farisa, a wannan rana muminai suna farin ciki da nasarar Allah, cewa Allah ya ba su nasara, Allah ya sauka musu da inna fatahna laka fathan mubina. Don wannan surar duk da ba a yi haƙi ba, ita ce ta tabbatar ma da musulmi cewa Allah maɗaukakin sarki haƙiƙa ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara bayyananna. Yansuru man yasha, Allah yana ba da nasara ga wanda ya so, wato yau ya ba mu waɗannan ko bai ba mu waɗannan, abin a hannunsa yake. Saboda haka wannan zai sa mai nasara kada ya rudu da ƙarfinsa, kada ya rudu da iyawarsa, kada ya rudu da dabararsa. In yau shi ne gobe ba shi ne ba. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, haka waɗannan ranaku suke muke jujjuya su tsakanin mutane. Ba tun daga shi Allah ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'd, al'amarin na Allah ne a gabanin nasara da bayan nasara. Haka dalika wanda kuma ya kare kada ya yanke ƙauna, likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataku, kada ku yanke ƙauna akan abin da ya kubce muku, kuma kada ku rinka fariya akan abin da ya baku. Kusan cewa lillahi al'amru min qablu wa min ba'd. An ce Imam Malik rahmatullahi alayhi da ajalinsa ya sauka, wannan ita ce ƙarshen abin da ya faɗa, lillahi al'amru min qablu wa min ba'd. Da ita ya cika, da ita ya cika, lillahi al'amru min qablu wa min ba'd. Wannan tauhidi ne da ya haɗa kadaituwar Allah da tauhidi da kaddara. Tauhidi da kaddara shine zai sanya ka ba za ka yi fariya da alfahari ba in kana sama, kuma ba za ka yanke ƙauna ka zauna kai ta tagumi ka ga cewa kai ka mutu ka lalace ka gama yawo ba idan ka rasa. Saboda Allah maɗaukakin sarki yana jujjuya abubuwa yanda ya so, yan suru manya sha, yana taimakon, yana bada nasara ga wanda ya so. Wa huwa al-azizur rahim, shine al-aziz mai buwaya mai rinjaye, wanda dukkan wanda babu wanda ya isa, babu wanda ya isa ya ije abin da ya nufi. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum, in Allah ya baku nasara babu mai galaba akan ku. Wa in yahzulukum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di, in kuma ya ki baku nasara ya tabar da ku, wane ne wannan wanda zai baku nasara ba shi ba, babu. To shine kun ga sai ya dace ya sifanta kansa da sifar izza jalla wa ala. Kuma yace ar-rahim, shi mai jin kai ne, yana daga cikin jin kansa, wato ya bada izza ga wanda da an kaskantar da shi, ya ji kansa ya bashi nasara, da an yi galaba a kansa, da an yi masa dariyar keta, to cikin rahamarsa sai ya bashi, sai ya daga shi, duk abin Allah ne. To ya dace kun ga wannan yana daga cikin wurin da wannan sifofi guda biyu haka suka zo, Allah ya ta maimaita su a cikin suratul shu'ara, inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka la huwal azizur rahim. Haka Allah ya ta maimaita ta a cikin wannan sura, izza da rahama. Izza take sanya wato mai ishara ce ga karfin Allah da babu abin da zai iya ije masa in yayi nufin yin abu dole sai yayi ba wanda ya isa ya fito na fito da shi buwaye ne ba wanda ba abin da zai buwaye shi ba wanda zai buwaye shi to kaga wanda yake da wannan sifar sai kai tsammanin kama kariya tare da shi to amma kuma Ar-Rahim mai jin kai ne tare da izzar tasa kuma yana da rahama yana da yin ihsani yana da nufin ihsani in kuma ya so ihsanin sa ga wanda zai mai ihsani tunda shi azizu ne ba wanda sai ya hana shi to saboda haka yin tawassuli da waɗannan sifofi wajen neman rahama ya dace saboda yanda Allah madaukakin sarki ya ambace su sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa'adallah wannan alƙawari ne na Allah wato Allah madaukakin sarki ya yi wannan alƙawari la yukhlifu Allahu wa'ada Allah baya saba alƙawarin sa saboda ba zai yi Allah madaukakin sarki yayi ƙarya ba dan Allah ya saba alƙawarin sa sai ya zamanto Allah yayi ƙarya kenan wanda yake kuma mustahili ne wanda zai ƙarya ai sai matsoraci shi yasa shugaba baya ƙarya idan shugaba yayi ƙarya to bai cancanta ya zama shugaba ba bai cancanta ya zama shugaba ba saboda duk wanda zai yi ƙarya to zai yi ƙarya ne idan yana jin tsoron wani abu to shugaba ka bai kamata ya ji tsoron komai ba sai dai mu yanzu saboda yanda shugabancin yake shugaba yana jin tsoron ƙuri'a saboda haka wannan sai ya sanya shi ya ƙarya to amma idan da ya san cewar shi shugaba ne yana da wannan shekara hudun duk abin da zai yi yayi in an sake zaɓin sa a zaɓe shi in ba a zaɓe shi ba kar a zaɓe shi ya dai yi shekara hudun sa to bai kamata ya ji tsoron kowa ba ballantana har yayi ƙarya ƙarya ba ta cancanta ga wanda yake shugaba to shi yasa mustahili ne Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ya saba alƙawari saboda wanda za ka ga yayi alƙawari ya saba alƙawari to dan tsoro ne ta haɗu da shi matsoraci shine yake wannan amma wanda yake baya jin tsoro wanda yake wato mai gaskiya wanda yake mai gaskiya baya jin tsoron ƙarya ai baya jin tsoron komai ba zai ƙarya ba ba zai saba alƙawari ba Allah madaukakin sarki yayi wannan alƙawari a wato abin nan da ya faɗa na cewa wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun wannan jumlar alƙawari ce na Allah wato Allah ya yi alƙawarin cewa su bayan galabar da aka yi musu za su yi galaba to wannan alƙawari ne na Allah kuma Allah baya saba alƙawarinsa walakin aktharun nasi la ya'lamun amma mafiya sai dai mafiya yawan mutane ba sa sanin wannan wato ba sa sanin cewa Allah madaukakin sarki ya yi wannan alƙawari cewa zai taimaki wanda ya so ya taimake shi saboda ba su yi imani da saƙon Allah da Allah ya saukar akan manzanninsa ba mabiya manzanni su ne kaɗai suka san wannan amma mafiya yawan mutane ba sa sanin wannan cewar Allah ya yi alƙawarin taimakon wanda ya so kuma ko sun sani suna mantawa sai su rinƙa mu'amala irin mu'amalar wanda bai sani ba inda mutum ya san cewa Allah ya yi alƙawarin taimakon wanda ya so ya taimake shi kaga ai ba zai je yana ɓata lokacinsa ba wajen neman taimako wajen ƴan dabo wajen matsafa wajen bokaye sai ya nema a wajen Allah tunda Allah madaukakin sarki shine yake taimakon wanda ya so kuma in ya taimaki wanda ya so din nan shi al-aziz ne ba wanda sai ya ije abin da ya hukunta fuska ta biyu ta tafsirin wannan ayar walakin aktharun nasi la ya'lamun shine ana mu'amalar ya'lamuna dinnan mu'amalar fi'lil lazim wato sai dai mafiya yawan mutane ba su da sani wato jahilai ne mafiya yawan mutane jahilai ne bi ma'ana jahilai ne da al'amarin Allah jahilai ne da haƙiƙanin yadda abubuwa suke gudana wanda yake kuma wannan shine waki mafiya yawan mutane a cikin jahilci muke na yanda wato Allah yake gudanar da sha'anin halitta sha'anin rayuwa shi yasa muke ta handan bandan a cikin duhu shi yasa muke wahalar da kanmu amma idan muka tasirantu da ilimin annabawa to sai mu fita daga cikin wannan sai mu huta mu hutar to wannan rashin sani shine yake sanya mutane suke kamakame suke barin wato abinda yake shine ainihin sababin da yake kawo nasara su je suna neman ta a wajen wanda yake wato da'ufa talibu wal matlub mai nema da wanda ake nema daga wajensa duk sun raunana ba su da abin da za su iya yi kuma da yawa mutane za ka ga abin da suke kenan shi yasa yanzu a cikin al'umar mu al'umma wanda take a cikin karni irin wannan wanda ake ganin kan cewa an yi ci gaba babu an yi galaba akan canface-canface amma za ka yi mamakin irin wato yanda matsafa suke abin da suka ga dama tare da waɗanda ake ganin su ne wayayyu su ne sanannu da digirgirodinsu da mukamansu na gwamnati da ci gabansu da yawace-yawacensu a duniya da karance-karancensu amma ka je ka samu wani wanda yake a jahili putik wanda kana ganinsa kaga shaidan amma kaga yana tasarrufi yana juya su inda yake ya ba su ka'idodi kuma ba za su tsaya akan waɗannan ka'idodi to duk ba wani abu ne ya kawo wannan ba illa walakinna aktharun nasi la ya'lamu mafiya yawan mutane ba su da sani Allah ka ba mu sani
amin
to ya'lamuna zahiran min alhayati dunya za mu tashi anan insha Allah in Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.